dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji Ta'ala, wanda ya sanya dare da rana suka zama masu bibiyan juna ga dukkan wanda yake son ya wa'azantu ko kuma ya bautawa Allah Ta'ala, ya gode masa. Allah yana datar da wanda ya ga dama ga yi masa da'a da ayyuka na gari, sai ayyukansu su zama abun godewa, abun sakawa da kyau. Yana tabar da wanda ya bijire wa Alkur'ani sai bi son zuciyansa, wanda makomarsa za ta zama wutar jahannama tirga makoma. Ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai ne mulki da godiya sun tabbata a gare shi, mai iko ne akan komai. Ina shaidawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzonsa ne, ya aiko shi kafin tashin alkiyama a matsayin mai kira zuwa ga Allah Ta'ala da kuma fitila mai haskakawa. Ya ku bayin Allah, ku sani cewa sujjada don Allah yana daga cikin manya-manyan ibadu waɗanda suke kusantar da bawa zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yana cewa wasjud waqtari, kai sujjada ka samu kusanci zuwa ga Ubangijinka. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu an, Allah ya dade shi, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da bawa yafi kusa da Ubangijinsa shine lokacin da yake sujjada. Saboda haka ku yawaita yin addu'a a lokacin da kuke sujjada. Sannan sujjada shine mafi daukakan halayen dan adam, a cikin sa akwai jin dadi na kaskantar da kai ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, mabuwayi mai karamci. Sannan akwai kyakkyawan kankan da kai ga Ubangiji Ta'ala mai rahama, kuma wannan lokuta ne na karamci da albarka wanda ba su da iyaka. A lokacin da mutum ya sujjada, albarkatu suna sauka a kansa. A cikin sujjada akwai wani jin dadi wanda ba a iya misalta shi. Akwai yalwatan kirji da walwala a cikin zuciya wanda alkalami bai isa ya kewaye shi bare yayi bayaninsa. Yana dauke musulmi daga kunci na nan kasa ya maida shi zuwa ga wato farfajiyan sama, sai ji ya bar duniya gaba daya ya koma zuwa ga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saboda haka ne Aisha radiyallahu anha take siffanta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake qiyamul layli, kamar yadda tabbata a cikin Bukhari. Tace manzo sama yana sujjada gurgudun yanda zaka karanta aya 50 kafin ya dago kansa, saboda dadin da yake ji a cikin sujjada. Sujjada yana kai mai shi zuwa ga hasken imani, sai kaga fiskansa akwai hasken imani saboda sujjadan da yake yi. Kuma yana sanyawa zuciyansa albishir da haske na nitsuwa, sannan yana zubo masa da nitsuwa da kwanciyar hankali. Dukkan mai yawan sujjada zaka samu akwai haske na imani a zuciyarsa, akwai kwanciyar hankali a zuciyarsa, akwai haske na imani a fiskansa, sannan ga nitsuwa a tare da shi. Ubangiji Ta'ala yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne, kuma wanda suke tare da shi sahabbai masu tsanantawa kafirai ne, ba sa musu sassauci, amma suna tausayawa kuma a tsakaninsu, wato suna tausaya muminai. Zaka gansu suna masu ruku'u, suna masu sujjada, suna neman falala a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da yardansa. Zaka ga alama a fiskokinsu na hasken imani da hasken sujjadan da suke yi. A cikin sujjada ga Ubangiji Ta'ala akwai kusanci ga wanda yake roƙonsa. Idan kai sujjada kana roƙon Allah, Allah Ta'ala zai kusance ka. Kuma a cikin sujjada Ubangiji Ta'ala yana amsa addu'an wanda yake ganawa da shi, yana jin dukkan wanda yake kaunar rahamarsa kuma ya bashi. Dukkan wanda ya kasance kusa da Ubangiji Ta'ala, sai ko shakka babu zai samu kyautansa mai gwabi, sannan kuma zai samu matsayi wanda yake madaukaki a wurin Allah Ta'ala. A cikin sujjada akwai ɗebe kewa da Allah, akwai samun aminci da yaqini da kuma kariya daga wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Domin kai daba mai yi sai Allah. Ubangiji Ta'ala yace amma bayinsa na gari makusantansa, to lallai suna cikin hutu da nitsuwa da farin ciki da walwala ranar alkiyama da kuma aljanna wanda take wato ainihin wato ta ni'ima. Saboda haka duk wasu abubuwa na jin dadi na jiki da nau'o'i na abinci na ci da sha da nitsuwa da farin ciki sun tabbata wa makusantan Ubangiji Ta'ala, su ne masu yawan sujjada ranar alkiyama. Sannan ga aljanna wanda take ta ni'ima, wanda a cikinta akwai ni'imomi wanda ido bai taba gani ba, kuma kunne bai taba ji ba, kuma bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba. Za a yi wa waɗanda suka kusanci Allah Ta'ala da yin sujjada albishir a lokacin da wato suka zo mutuwa, wanda albishir din rayuka sun kusa su tashi su fire sama saboda farin ciki da dadi da suka ji na wannan albishir cewa su ƴan gatan Allah ne. Wasjud waqtarib, kai sujjada ka kusanci Ubangiji Ta'ala. a kowace sujjada da kai Ubangiji Ta'ala zai daga darajanka, zai kusanto da kai zuwa gare shi, zaka samu matsayi a wajen Ubangiji Ta'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, babu wani bawa da zai yi sujjada guda daya face Ubangiji Ta'ala ya rubuta masa lada, ya kankare masa zunubi, sannan ya daga darajansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku yawaita yin sujjada domin yana daukaka darajan bawa. Ku yi sujjada, ku nemi kusanci zuwa ga Allah Ta'ala. Kyautar Allah ba ta karewa. Dukkan wanda ya kusanci Allah, Ubangiji Ta'ala zai saukar da shi, zai sa shi a matsayin annabawa da falalansa da kuma siddiƙai da shahidai da bayin Allah nagari. Manzo Allah sasama ya ga wa Rabi'atu bin Ka'b al-Aslami lokacin da ya tambaye shi, yace, inni as'aluka murafaqataka fil janna. Yace, ya Rasulullah, ina neman kusancinka aljanna. Manzo Allah sasama yace, akwai wani abu da kake so banda wannan? Yace, babu. Sai manzo Allah sasama yace masa, a inni ala nafsika bi kasratis sujud. Ka dinga yawan sujjada, ka taimaka mini da yawan yin sujjada, zaka samu kusanci da ni a aljanna. Wanda Ubangiji Ta'ala yace, kai sujjada, ka nemi kusanci da shi. A cikin sujjada akwai alamomi na gaskanta Ubangiji Ta'ala da imani, sannan alamomi na yaqini da mika wuya zuwa ga Allah Ta'ala suna bayyana a lokacin da mutum ya kafa goshinsa yayi sujjada zuwa ga Allah. Daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace, ya kasance daga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina cewa, ya Allah, saboda kai nayi sujjada kuma nayi imani da kai, na mika wuya a gare ka, fiskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta, ya suranta ta, ya tsaga jinta da ganinta, albarkatun Allah sun yawaita, shine mafi kyawun masu halitta. Kai sujjada, ka nemi kusanci zuwa ga Allah. Hakika sujjada ibada ce wanda dukkan halittun Allah suna yin ta. Ubangiji Ta'ala yace, baka ga waɗanda baka yi duba zuwa ga abinda Allah Ta'ala ya halitta na kowane abu ba, zaka ga inuwansa yana yaduwa dama da hagu domin sujjada wa Allah suna masu kaskantar da kai. Ko bishiyoyin nan da suke inuwa da gini da komai da katanga, dukkaninsu suna yi wa Ubangiji Ta'ala ne sujjada, suna kaskantar da kansu. To ya kai dan Adam, Ubangiji Ta'ala ya ce, duk wani abun da ke cikin sammai da kasai yana yi masa sujjada, na kowace dabba, haka nan mala'iku, wato duk abun da ke tafiya bayan kasa, kowane kwaro da dabba da mutane suna yi wa Allah sujjada, haka nan mala'iku kuma ba sa yin girman kai, su ma suna yi wa Allah sujjada, suna tsoron Ubangiji Ta'ala da yake sama da su, kuma suna aikata dukkan abun da ya umurce su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, lalle ina ganin abun da ba kwa gani, ina jin abun da ba kwa iya ji, sama ta yi ƙara kuma ya cancanci ma ta yi ƙaran, domin ba inda za ka sa yatsunka guda hudu a sama face akwai mala'ika ya ɗora goshinsa ina sujjada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah yace, da kun san abun da na sani, wallahi da dariyarku ta zama kaɗan, kukanku ya zama mai yawa, kuma da ba za ku dinga jin daɗi da matanku akan shimfiɗa ba, kuma da kun dinga fitowa akan hanyoyi kuna kankan da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala. Kai sujjada, ku nemi kusanci zuwa ga Allah. Kai sujjada, kana mai roƙon Ubangiji Ta'ala ya biya maka buƙatanka. Kai sujjada, kana mai addu'a, kana roƙon mahaliccinka. Kai sujjada, kana mai kaskanci zuwa ga Ubangijinka. Kai haƙiƙa kana cikin aljanna, daga cikin aljannatan duniya. Duk wanda yake yawan nafila, yake yawan sujjada ga Allah, to ya samu aljannan duniya. Kai sujjada irin na masu kankan da kai, masu tsoron Allah. Ubangiji Ta'ala ce, Alƙur'ani na mun rarraba shi, mun saukar da shi da kaɗan kaɗan domin ka karanta wa mutane shi, ya Rasulullah, a hankali a hankali, sai muka saukar da shi sassaukarwa. Ka gaya musu, ku yi imani ko kar ku yi imani, waɗanda aka bawa ilimi kafin ku suka san Allah, to su kan idan an karanta musu Alƙur'ani ayoyin Ubangiji Ta'ala suna faduwa akan habansu, suna yin sujjada saboda girmama Ubangiji subhanahu wataala. Sai su dinga cewa, ya Ubangiji Ta'ala mahaliccinmu, lalle alƙawarinka abun aiwatarwa ne. Sai su fadi a habansu suna kuka, suna sujjada, haka din yana ƙara musu tsoron Allah. Wasjud waqtarib, kai sujjada ka kusanci Ubangijinka. Duk lokacin da ka fahimci kana soko-soko a ayyukanka, kana baya-baya, to kai sujjada wa Allah. Duk lokacin da ka ji raɗaɗi na zunubi da rabkana, kake ƙoƙarin ƙwanƙosa babu ba wannan ƙofar tuba da istighfari, to ka zama mai yin sujjada. Ubangiji Ta'ala yana faɗa, yana wato ainihin siffanta annabi Dawud alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala ya ce, annabi Dawud da ya tabbatar ya shiga jarrabawa, sai kama istighfari, ya faɗi, yana mai sujjada, yana mai koma ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. sai Allah ta'ala ya gafarta masa. Allah ta'ala ya ce hakika wato kyakkyawan makoma kusanci, annabi Dawud yana da kusanci da kuma kyakkyawan makoma wajen Ubangiji ta'ala. Kai sujjada ka nemi kusanci ga Allah, idan bakin ciki ya maka yawa, matsaloli suka kewaye ka, masifu suka fiskance ka, ka koma ka yi sujjada izuwa ga Allah, ka roƙi Allah ya yi maka. A cikin sujjada akwai yaye dukkan bakin ciki, duk wanda kirjinsa ya kunci, mutane suka bata masa rai, to yawaita yin sallah da sujjada da addu'a. Ubangiji ta'ala ya ce wa manzon sama lokacin da kafirai suka addabe shi, yace hakika na san abinda kafiran nan suke faɗa, yana sa zuciyanka tana kunci, kana shiga damuwa, amma ka dinga tasbihi, kana subhanallah, alhamdulillah, kuma ka kasance daga cikin masu sujjada. Ka dinga yin sujjada wa Allah, Allah zai yafe maka. Sujjada tana bishi fushin Ubangiji ta'ala, tana tabbatar da yardan Allah subhanahu wa ta'ala ga mai yi. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya kasance idan mutane suka tsaya a cikin farfajiyan alkiyama, ko aka tafi don a nemi ceto, aka tambayi annabawa suka kasa, aka tafi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, manzon sa suka ce ya Muhammad, baka ga halin da muke ciki ba, baka ga abin da ya same mu ba, manzon sa sai yace ai dama ceton nawa ne, dama nawa ne. Sai ya tafi zuwa ga Ubangiji ta'ala, ya fadi ya sujjada a ƙarƙashin al'arshi, manzon sa yace sai amini izini ga Ubangiji na subhanahu wa ta'ala, in zo in fadi a gaban sa, in dinga yabon sa da wasu kalmomi na yabo wanda a yanzu ba zan iya su ba, nima a lokacin za a cusa min su, sannan sai in fadi ina mai sujjada, sannan sai a ce mini ya Muhammad, daga kanka kai magana da a saurare ka, ka roki abinda kake so za a baka, ka nemi ceto za a baka ceto. Sai yayi sujjada a karkashin al'arshi, sannan sai a biya masa bukatun sa. Kana son biyan bukata da yayi damuwoyi, ka dinga sujjada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya sanya sujjada shine sababi na ceto, kuma hanya ce da za a fita daga tsorace-tsorace na tashin alkiyama. Duk lokacin da alkhairai suka fiskance ka, wato kyautan Ubangiji ta'ala ya dinga koronya maka, yana ta zuwa maka, to kai sujjada don Allah, ka gode wa Allah ta'ala a bisa ni'iman da ya maka, ka fadi kai sujjada saboda Ubangiji ta'ala ya maka ni'ima. Daga Abu Bakar radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani abu da yake faranta masa rai ya zo masa, sai fadi ya yi sujjada don godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daga Abdurrahman bin Auf, Allah ya yarda da shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada, ya tsawaita sujjada, daga baya dago kansa, sai sahabbai suka ce ya haka ya Rasulullah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai malaika Jibril ne ya zo ya mini albishir, shine na fadi na yi sujjada domin in gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine sujudu shukr, idan ni'ima ta same ka sujjada, in ka shiga masifa ma sujjada, duk abin da kake nema wajen Allah ta'ala ka fadi kai sujjada, ka roki Ubangiji ta'ala sai ya biya maka. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين. اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.